Na sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM a daidai wannan lokaci mun iya samun wato sakataren kungiyar ƴan kasuwar Hakika da Wano Alhaji Abdul Aziz Mai Kano. Alhaji Abdul Aziz, ga yanayi na damuna yayi nisa kuma har sababbin amfanin gona wasu sun fara zuwa kasuwa, kuma har yanzu dai al'umma suna ci gaba da kuka akan cewar wato farashin kayayyakin da har yanzu ana siyan kayayyakin ana yin kuka. Me za ku iya cewa game da wannan a matsayin ku na masu siyar da waɗannan kayayyaki na abinci?
To, alhamdulillah, ganin samun wannan damuna ta mai albarka da kuma irin abubuwan da ta zo da shi. Farko, mai sayan kaya ko kuma mai amfani mai sai da kaya za su yi amfani da wannan dama. Allah Ubangiji ya bada kuma nan gaba kaɗan ba tare da ɓata lokaci ba, komai zai zo cikin sauƙi da izinin Allah. Domin duk irin labarin da muke samu da wanda muka je muka gano da idonmu da inda muka shiga da inda ga mutum mun ga ba irin abin da bai kai ba, kuma ɗan lokaci kaɗan dan ita kaka ba ta ƙarya. Ɗan jarida, kaka ba ta ƙarya, idan ta zo kowa sai ya sani, mutanen cikin gida da mata da maza da kowa sai ya san ta, da izinin Allah ɗan lokaci kaɗan komai zai sauki.
To, yaushe ne kenan ita wannan kaka ɗin ake sa ran zuwanta?
To, ai kaka ta ma fara a taƙaice, domin in nan ba su fara ba can sun fara, kuma abubuwa sun fara shigowa. Domin mu muna da wata ƴar matsala kaɗan akan ɗan iya samun bambancin farashi tsakanin kasuwa da gari. Sai ka ga abu ya zo cikin kasuwa, ɗan tireda wanda zai ɗauka ya kai gari kafin mutane su fahimci hakan, shi ya riga ya yi musu illa. To, wannan muna ta yaƙi akan wannan, muna ta sanar da su, muna ta ƙoƙari idan sauƙin ya zo to kuwa ma ya sauƙi, sai Allah ya ƙara sauƙaƙa mana. Amma lalle ne ne kan hakika ba tare da ɓata lokaci ba sun ƙi ne shiga ko ina kwanan nan.
Na'am. Ma'ana kana nufin su masu siyarwa a lungu-lungu irin na shaguna kenan suna ɗan tsula kuɗi akan yadda kuke siyan musu kenan?
A ƙwarai da gaske. Dan za ka iya samun bambancin farashi na kwano a tsakanin kasuwar da Wano zuwa gari sai ka samu bambanci da naira 100 wanda ya yi yawa, ina dalili. Ai, in kaka ta zo kamar yadda na gaya maka ba ta ƙarya, kowa zai sani insha Allah. Kuma idan abu ai ambaliyar za ta bar izinin Allah ta abincin, dan ba abin da bai kai ba, ya kamata ma mutane su sa a ransu cewa Allah godiya, sauƙin ma ya zo da izinin Allah.
To, su irin waɗannan ƴan kasuwa da suke shiga da abinci lunguna a kantina, ko kun taɓa zaunawa da su wajen ganin cewar kun nusar da su akan yadda za a ringa sauƙaƙawa al'umma?
Wato, mutane ne da suke a warwatse a barbaje a ko'ina a kowane lungu. Kuma ba za ka ji wani abin mamaki, kamar ma iya imanin ka iya farashin ka kenan, za ka iya samun wani ya samu ya sauƙaƙa ba a bambancin naira 50 ba, wani ka samu wani 30, wani kuma bambancin ya kai naira 100. Amma da haka muna iya samun wata dama wani lokaci idan muna taro a kasuwa ko kuma muna aika musu da takarda, muna ba su saƙon cewa tunda sauƙi ya zo ya kamata a sauƙaƙa, kowa ya samu sauƙi nan don a samu albarka abu. Kuma alhamdulillahi, wani suna biyayya da tsarin da ake gaya musu, ana samun nasara ƙwarai da gaske.
To, a farkon ita wannan shekara da muke ciki, akwai attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote ya yi kira da ƴan kasuwa na cikin gida da wato su daina fitar da kayayyaki kasashen ƙetare sakamakon ana hangu kamar za a samu ƙarancin abincin. To, ya kuka karɓi ita wannan maganar zuwa yanzu?
To, ai, harkar duniya musamman irin wannan kana taka Allah yana tasa, amma ta Allah ita ce gaske. Tun kusan bara ake mana barazana da za a samu yunwa, za a samu fari, za a samu ƙarancin abinci, amma Allah da ikonsa duk wannan abin da yake faɗa ba a same shi ba. Kai, hasali ma kafin ma wannan masara sabuwa ta fito a yanzu tsohuwar sai da ta yi raga-raga ta koma ƙasa. To, kuma yanzu ga shi sabuwar ta zo da izinin Allah, farahin ya koma ƙasa. Kaga hasashen da mutane suke yi ya sha bamban da abin da yake ƙasa kenan yanzu. Domin Allah ne yake yi, shi zai sa tsada, shi zai sa fari, shi zai sa dukkan wani abu, kuma sauƙin ne zai kawo shi. To, alhamdulillah, Allah ya kawo mana sauƙi duk wannan abin da ake faɗa, kuma ga shi Allah Ubangiji tabaraka wataala ya kautar da wannan.
To, wani albishir ku ƴan kasuwar abinci kuke da shi ga al'ummar jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya?
To, farko dai, mun yi wa Allah godiya, muna wa ƴan makiya abinci ko masaya abincin cewa akwai albishir ƙwarai da gaske, abubuwa zai sauƙi. Domin Allah, kai ko a gida kake, ko baka gona, ko baka noma, ko baka sayarwa, ka san cewa ruwan da Allah ya zubar a bana da kuma yadda Allah Ubangiji ya bada abincin kasan sauki yazo da izinin Allah sauki yazo daga gare kusan ba abin da bai kai labari ba halin da ake cikin su sai dai mai fata Allah Ubangiji wannan damuna Allah ya ba mu harshenta Allah ya kuzata wanda Allah Ubangiji ya jarrabe su da iftila'in ruwa su kuma Allah Ubangiji ya yi musu ya mayar musu da asarar da suke domin akwai gurare da yawa wanda ruwa ichi wanda wannan abubuwan nasu sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan komo ne suke wani guri wanda ba su samu dama su yi nan wa ba saboda harkar tsaro su ma Allah Ubangiji ya mayar musu ta hanyar da yanda ya fi dace ya mayar musu da izinin Allah kuma zai musu hakan insha Allah
da sauraro Alhaji Abdul Aziz mai fano kenan aka saurara kuma sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.